This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makiri ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 18 ga watan Satumbar shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ko kuma a cikin shirin dai, za a ji cewa tsohon gwamnan Sokoto Attahiru Talhatu Bafarawa da wasu tsofaffin gwamnoni sun fara fitowa fili suna rama alkhairi da alkhairin jama'a suka musu a baya ta hanyar zabansu su shugabance su. Akan irin wannan batu ne kuma muke son ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan ko ta wace hanya ya kamata masu hannu da shuni su rika taimakawa marasa galihu, musamman a wannan lokaci da ake fama da kuncin rayuwa. Kamar kullun, lambar mu ita ce 202-980-6850. A daren yau Laraba za mu kawo muku shirin na kasa na Sulemanmu na Barma, wanda a yau shirin zai duba matakin hana bara a kan tituna na birnin Yamai da ya rutsa da wasu na kasassu da ba su da alaka da harkar bara, lamarin da ƙungiyoyin masu bukata ta musamman suke gani a matsayin tauye haƙƙin ɗan adam ne. To amma kafin nan, ga Hauwa da ci gaban labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da dare ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. An sanar da samun ci gaba game da yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza cikin wata guda da ya gabata. To sai dai a yanzu dole ne Isra'ila da Hamas su nuna sanin ya kamata a siyasance domin yi wa tuka hanci a yarjejeniyar, cewa sakataren harkokin waje Amurka Anthony Blinken a yau Laraba. Blinken ya faɗa a yayin wani taron haɗin gwiwa na manema labarai a birnin Alkahira tare da takwaransa na ƙasar Masar Badar Abdullati, cewa yana jin akwai kimanin shadara 18 a yarjejeniyar da tuni an amince da 15 daga ciki, inda ake neman warwarewa akan sauran batutuwa da suka rage. Abdullati ya shaida manema labarai ta bakin mai mushitafinta cewa Hamas ta bayar da cikakkiyar amincewarta da yarjejeniyar dakatar da wuta da aka cimmawa tun a ranar 27 ga watan Mayu da gyaran da aka yi a kan yarjejeniyar a ranar 2 ga watan Yuli. A yau Laraba, Blinken da Abdullati sun tattauna a tsakaninsu haɗi da gaggauta buƙatar da ke akwai na dakatar da yakin da ake yi a Gaza da Sudan. Kasashen Amurka, Canada da Australia sun manne takunkumai kan rukunan wasu jami'an Farisa, wato Iran, a yau Laraba sakamakon rawar da suka taka wajen daƙile zanga-zanga da aka riga gudanarwa a ƙasar, wato tare da tsare mutane bisa alaƙa da mutuwar Mahsa Amini, wata mace 'yar ƙasar ta Iran da ta rasu a hannun jami'an 'yan sandan tabbatar da ɗa'a shekaru 2 da suka gabata bayan kama ta bisa dalilan saɓa ƙa'idar rufe jikinta da mayafi. Amini, mai shekara 22 a duniya, ta mutu ne a ranar 16 ga watan Satumba shekarar 2022 a asibiti bayan an kama ta da laifin rashin rufe kanta da mayafi kamar yadda dokar ƙasar ta wajabta. Mutuwar Amini ta janyo bore a fadin ƙasar da aka riƙa allawa dai da dokar da masu mulkin ƙasa. Waɗanda aka ƙaƙabawa takunkuman a yau Laraba sun haɗa da gwamnan jami'an da aka zarga da kisa da kuma tsare bayan Allah masu bore da daƙile boren da ƙarfi da yaji a shekarar 2019 da shekarar 2022 da kama 'yan jarida. Masu kada ƙuri'a a Jammu da Kashmir na ƙasar India sun kada ƙuri'unsu a zagayen farko cikin uku na zaben share fage a ranar Laraban nan, a zaɓe na farko da ake gudanarwa a yankin cikin gwamman shekaru. Masu kada ƙuri'un sun rika shata dogayen layuka na maza daban da na mata a gaban rumfunan zaɓe a yawancin wurare a yankunan. Da damansu sun bayyana cewa tuni suke jiran wannan dama inda za su zaɓi wakilansu su da kansu. Shanawat ɗaya ne daga cikin masu kada ƙuri'a a Pulwama a yankin Jammu da Kashmir.
वोटिंग जो एक अच्छा स्टेप है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, हम पिछले 10 साल से वेट कर रहे थे इसका, क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम
है ना वोट के नन के चोवा का दुरा वन गगारम मताकी ने हुकूमत जाबान इंडिया ता दौका mun shafa shekaru 10 muna jiran zuwan wannan dama saboda muna fama da matsaloli anan da suka hada da na kiwon lafiya, ilimi da ci gaba. A yanzu za mu iya zaben wakili na gari inda zai wakilce mu, mai zabe cikin yanci mu kuma shiga adama da mu a siyasa. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Hezbollah da gwamnatin Lebanon sun dora laifi kan Isra'ila na wani harin da ya fada kan na'urorin samar da wato amsar sako da mambobin Hezbollah ke amfani da su, wanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 12 da raunata wasu 2,800 a jiya Talata. A yau Laraba, Hezbollah ta ce za ta ci gaba da fadan da take yi da Isra'ila don marawa mayakan Hamas baya a Gaza, inda ta yi wa Isra'ila albishir da shiri ganin mummunan alkaba'i. Isra'ila dai wata ce ufan ba a kan lamarin, wanda ya zo sa'o'i bayan da gwamnatin Isra'ila ta bayyana fadada kudurorin da take son cimmawa a yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza, da ya hada da samar da kariya ga arewacin Isra'ila a daidai lokacin da ake fama da wani rikicin da Hezbollah akan iyakar Isra'ila da Lebanon. An dai yi zargin cewa an lika wani abu mai fashewa a jikin na'urorin daukar sakonni kafin mika su ga Hezbollah. Hezbollah ta dogara da na'urorin ne bayan da shugabanta ya umarci mambobi da su daina amfani da wayar salula bisa damuwar zargin jami'an leken asirin Isra'ila na yin labe akan na'urorin nasu. Wani harin jirgi mara matuki da Ukraine ta kai a ran Laraba nan ya haifar da tashin gobara da ta tilasta kwashe mutane daga yankin Terva na kasar Russia. An kai harin ne a garin Tropet, inda majiyoyin tsaron Ukraine suka ce harin jirgin sama mara matuki ya lalata wani wuri na ajiyar makaman artillery da makamai masu linzami mallakar Russia. Wato gwamnan Terva Igor Rodenia bai faɗi takamaiman inda wutar ta tashi ba, illa dai ya sanar da takafar Telegram cewa an shawo kan lamarin. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a ranar Larabar nan cewa ta lalata jiragen Ukraine marasa matuƙi guda 54 a cikin dare, da ya haɗa da 27 a yankin Kursk, wasu 16 daga sararin saman Brensik, da wasu 7 a yankin Smolensk, sai 3 a Belgorod da wani 1 a saman Oryol. To sai dai jami'an yankunan ba su ba da rahoton samun wata barna ta azo a gani ba ko rasa rai ko kuma jikata sakamakon lamarin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Bisa lura da halin kunci da 'yan Najeriya suka samu kansu a wannan lokaci, da ko abin ko samun abinci ke da wahala ga talaka, wasu tsofaffin gwamnoni sun fara fitowa fili suna rama alkhairi da alkhairin da jama'a suka yi musu a baya ta hanyar ba su dama su shugabance su. Tsohon gwamnan Sokoto a Tahiru Alhadu Bafarawa shi ne ya shigo sahun gaba na suma rama wannan alkhairi da alkhairin da jama'a suka bashi na daman zaman gwamna wato shekaru 25 da suka gabata. To ta ko ta yadda wannan abun zai kasance, daga Sokoto Muhammad Nasir ya aiko da wannan rahoto.
An jima ana kallon tsofaffin shugabannin Najeriya tamkar ramin kura daga ita CIN-ta da na dudolan da suka samu a lokutan da suke mulki, idan sun sauka ba a cika ganin suna kulawa da talakawan da suka zabe su ba, watakila sai kalilan daga cikin su. To yanzu wannan labarin ya soma sauyawa da mai tsohon gwamnan jihar Sokoto a Tahir Alhaji Bafarawa, wanda ya gwamna daga shekara ta 1999 zuwa shekara ta 2007, ya soma sauyawa takwarorinsa wannan tunani idan za su kula su yi koyi da hakan. Tsohon gwamnan dai yana mai ra'ayin cewa akwai buƙatar sake amfani da wata hanya don kawo sauyi akan wata dama da ta wuce a baya, ta yadda tsohon shugaba zai ji kwanciyar hankali da lumana tsakaninsa da waɗanda ya jagoranta har ma da ubangijinsa.
Babu wani lokaci da na rama alheri da zai fi dacewa da ya wuce wannan lokaci da al'umma ke cikin mawuyacin hali, daidai lokacin da ƙasa ke fama da matsalar tattalin arzikin ƙasa. Wannan ne ya sanya na yanke shawarar fitar da kuɗi naira biliyan 1 don kyautata jin daɗi da walwal al'ummar Sokoto. Wannan shiri zai game daukakin ƙananan hukumomi 23 na jihar Sokoto. Mayamman ayyukan da gwamnatin zai yi za su mayar da fifiko ne a bukatun al'umma da haujin abinci, muhalli, ruwan sha, sutura da sauran abubuwan more rayuwa.
Duk da yake wannan shirin da yawa mutane sun kalle sa a zama abu mai kyau, wasu na ganin akwai buƙatar yin takatsantsan ta yadda za a samu akibar aikin, kamar yadda Farfesa Bello Bada na Jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto ke cewa.
To babban magana dai ita ce wannan abin da shi garkuwar Sokoto ya fito da shi abu na mai kyawu kwarai da gaske, haka ya kamata a ce manyan mu sun yi. To a baya ba nan gizo ka saka ba, ya sani wannan biliyan guda da ya ambata su hanzarta su hito da tsari domin sadda za a tashi da nan. Mutane da yawa za su je gidan Lawal mai doki su yi layi domin su sa sunayensu suna jira. Kwamitin kai ne da shi garkuwa ya sayin kaduwa, kusan za ka iya cewa mutane ne waɗanda ke da ra'ayin siyasa guda.
To ko mai shugaban kwamitin Lawal Muhammad mai doki wanda ya suna wurin ayyukan jinkan jama'a zai ce akan wannan aikin?
To ai wannan aikin da aka saba ne, kuma ba ni kaɗai zan yi shi ba, kuma shi wannan tsari ne za a yi ya tabo abubuwa da dama waɗanda aka murada a cikin wannan tahiya. Komai ba za mu fara ba sai mu yi tsari.
Kamar sauran yan kwamitin an ga akwai masu ra'ayin siyasa sannan kuma duk siyasa ta bangare guda, ya za ka tahiya aiki tare da su?
Ai to ne wace siyasa ne kai? Babu siyasa a cikin wannan aiki, da ba a kire ni ba tunda ni ba dan siyasa nake ba.
Masu sharhi kan lamuran yau da kullun sun bayyana cewa da an samu masu wannan tunanin tun farko da talaka bai sha ukuba ba a wannan lokaci na tsadar rayuwa a Najeriya. Shu'aibu Mangadi na ganin wannan wani hannun kame sanda ne ga sauran shugabanni.
Saboda yawan dindin dukiyar da suka tara ban sani ba ko kuna nufin jama'a ba su san abin da kuka tara ba, ana fa kallon ku fitar ku taimaki al'umma shine mafita. Su fito su ceci al'umma su ceci kawunansu.
Wannan dai a iya cewa shi ne irinsa na farko da wani tsohon gwamna zai kafa gidauniya don taimakawa talakawan da ya mulka a baya a arewacin Najeriya. Abinda wasu ke ganin ya kamata a yi koyi da hakan. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko lokaci ne da Sulaiman Muni Barma zai gabatar mana da shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sulaiman Muni Barma. Matakin hana bara a titunan birnin Yamai ya ritsa da wasu nakasassun da ba su da alaka da harakar bara, lamarin da kungiyoyin masu bukata ta musamman ke ganinsa a matsayin kauye yancin bil'adama.
Mu makashi wanda ba mu gani, tunda dole na sai ka tare da wanda ka shaye mashayinka. To za ka gani bakin da aka gane ta a cikin rompon koko kana tahiya, sai yan sanda su tsira ka su kama ka su tsira da kai kamar kana bara, kai kuma tayi kana ka.
A farkon watan Mayun 2024 ne gwamnan Yamai Janar Asuman Abdu Haruna ya kafa dokar hana bara a titunan birnin, bayan la'akari da yadda ake ƙara samun yawaitar mabarata galibin su masu cikakkiyar lafiya.
Settlement de cité ceux qui ont fait un métier sont à la recherche de facilité.
Gwamnan ya ce waɗanda suka rungumi bara a matsayin sana'a mutane ne masu son banza. Bara ta mai da su ragwagi. Alhali 'yan Niger na kowace kusurwa a sabuwar tafiyar da ƙasa ta sa gaba na ta fafutuka a kan ayyukansu cikin mutunci da daraja, a yanda jama'a ta duƙufa da ayyuka a gonaki. Su kuwa waɗannan bara suka baiwa gaskiya, suna tara hannu safe da marece, wani zubin ma suna barazanar jefa masu zirga-zirga cikin haɗari. Mun yanke shawarar kwashe su mu kuma mayar da su ƙauyukan da suka fito. Matakin ya taimaka wajen rage dandazon mabarata a kan titi, yayin da wasu bidiyon da aka yada a kafafen sada zumunta ke nuna ɗaiɗaiku daga cikinsu sun fara sana'a. Sai dai kuma abin ya ritsa da wasu nakasassun da ba su da alaka da mabarata. Kungiyoyin masu bukata ta musamman sun shiga yunkurin ganawa da hukumomi domin ankarar da su abin da ke faruwa, amma haƙa bata cimma ruwa ba. dalili kenan suka kira taron manema labarai kamar yadda Malam Musa Nasir Jigo a gamayyar kungiyoyin nakasassu ta ƙasa Federation de Personnes Handicapées ke ƙarin haske.
Decision ta da an ka doka ba a dama da mu ba, to sai dai mun ka je holop an ce ga su an fara kama personnes handicapées masu bara da su kuma wanda ba su bara, wanda ba su da personnes handicapées. Tunda yanzu nan ne ami kowa ya gani, sai ka ga wanda ba su da lalura su sun kahe yawa. Tunda mu mutanen mu ba kowane ne aka zakuwa kama fi optic ko rompon ko cikin hotel ko su minister suna nan bara. Mu mutanen mu in ka gani su ko wajen masallaci ne ko ko za su taya kasuwa ko a cikin unguwanni ne suka taya bara. To shine mun ka so mu ga gwamnatin jihar nan nan ya mi dan mu gani wace shawara za mu bashi. To abu bai samu mun ka gane shi ba. To inda sun samu sun gane mu, mu za mu basu lalle hanyoyin da ya kamata gwamnati ta shiga.
Menene abin da kuka fahimta, me kuka gano?
To abin da muka gano yanzu ka dauki annan cikin birnin Yamai. Misali da yawa sai ka ga mu makahi wanda ba mu gani, tunda dole na sai ka tayi da wanda mashayinka. To zaka ganin bakin da aka gane ka a cikin rompon koko kana tahiya, sai ɗan sanda su tsaida ka su kama ka su tsaye da kai kamar kana bara, kai kuma tayi kana kake kaga wurin nan kamar an danne mu hakin mu na ɗan ƙasa da ya kamata a ce muna da ƴancin mu kamar yawo liberama kamar kowane ɗan adam.
Akwai misalai na faruwar irin waɗannan kama-kama kan waɗanda ba su ji ba su gani ba?
Akwai shi ƙwarai, kamar misali akwai wani malamin makaranta wanda annan makarantar makafi yana bakin palais de sport ya hito an ka rike shi ya gwada musu kwamfutar kinshi, shi fa ba ɗan barana ba saboda an gane shi da sanda ta makashi ne an ka rike shi ya hido musu, sai da hido musu karta kashi ta sun ka gani ashe malamin makaranta na, kaga ma har sai sun ka kyale shi. Yan uwan mu na mu gura mu suna ciki su ma wanda ana kama su, akwai yan uwan mu kamar Zabaya kana ganin su ciki, akwai da yawa yan ka dauki masu dan kwakwalwar su wadda ba ta yi ba hakan ga masu wani actima deficient intellectual. Duk ƙasa ta duniya sai an yi protection social mai ƙarfi, in akwai politik social mai ƙarfi to wallahi za ka ga baran nan zai rage.
Kamar a ɗauki matakai na inganta rayuwar al'umma.
Na al'umma haka nan na misali, an ka ɗauka kamar yanzu cikin code penal namu na ƙasa na Niger gaba ɗaya an haɗi suwa da suwa ya kamata su yi bara. Bara an hana shi haramun na, amma sai an ka ce mutum wanda a na kasashe kamar wanda adda bukata ta musamman ko ko wanda adda tsuhuwa sosai, kaga shi cikin code penal an ce yana ita ya bara. Akwai wanda zaka isko dan adam wanda shi handicap gare shi multiple kamar lur, misali sai kaga mutum na wanda gurmuna kuma makahuna ko ko kurmana makahuna ko ko kaji an ce ma wanga gurmuna kuma hannun shi bai, to kaga irin waɗannan dole na gwamnati ya kamata ya dauke su don su samu su rayuwar su. Da yawa an ka dauki kasashen Laraba irin waɗannan har albashi ma gare su, wanda gwamnati yana iya dauka su ya biyashe su duk wata yana ba su wani albashi don saboda ba su iya wani aiki da akwai wanda bai iya aiki sai al'umma ta kama mai.
Ta ce kamar kun so ku gana da gwamnan Yamai don ba shi wata shawara, wata shawara ce ku so ku ba shi?
Shawarar mun so mu ba shi lalle yanka doka na farin bisa kan bara. Allah ma shi kan shi ya ce ma annabi kuma ya ce ma al'umma miskini gona shita, ya ce ku taimaki miskini, duk wanda ya taimaki miskini kamar ya bani bashi. Kenan kaga zancen bara a ce kamar an bar shi completely akwai matsala. Shi gwamnati zai dibe ya gani wane irin hali na ya kamata ya sa na kasasu cikin hayya don completely su barbara. Misali zan ɗauka ma abu guda a nan makarantar mu ta makafi ko ko nan kungiyar mu ta makafi, da muna yin giriyaji muna yin kamar abin gwamnati aka guga karo ƙarfi abba a bamu, wanda shi gwamnati ya ce misali bari ya zo ya sai kayan gana mutane masu bukata na musamman. Kamar in ka ɗauki example kin su Mali, duk ɗan kwangilan da an ka ba marshe sai ya zuwa sai 1% na kashi 100% cikin kwangilarka na abin production da person handicapé ka yi. To kaga duk wannan abu ya kamata a ce gwamnati ya shigo da su.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da shirin a yau, sai a makon gobe za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin bakin shirin da producer Julie Lazarus Grisham, ni Suleiman Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.
Kuma dalla a gaida sinamun muni barma da wannan shiri. Yanzu kuma lokaci ne da za ku shirya ku kira mu ku bayyana muna ra'ayinku kamar yadda muka faɗa a baya. Ta wace hanya ce ya kamata wato masu hannu da shuni su rika taimakawa marasa ƙarfi musamman a wannan lokaci da ake fama da kuncin rayuwa. To mun samu kira ta farko daga jihar Kwara. Wane ne a Kwara? Wake kira daga jihar Kwara? Ina jin malam na Kwara line ka ya katse, kana iya sake kira mun Allah su ya da zaka same mu. Lambar mu dai kamar yadda ku sani 202 980 6850. To mun samu malam na Kwara, wane ne da Kwara?
Hello,
wane ne a Kwara?
Eh, Bello ne.
To Bello, duniya na sare ka, bismillah.
Kana jina?
Muna sauraren ka, bismillah.
Bello, mai magana Bello Garba jina Sokoto Najeriya daga nan Kwara.
To ci gaba da bayani.
To a gaskiya a wannan lokaci da yake akwai halin mati, gaskiya yana da kyau a ce masu hannu da shuni da sauran suna taimakama. Akwai bayan Allah kwarai da gaske wanda suke neman taimako, ya kamata a ce ana taimaka musu da abin da ya shahi abinci da sauransu. Wasu suna son su mallaki muhalli, ba su da hali da sauransu dai. Ga dai hali na matsin rayuwa da ake ciki, ya kamata gaskiya masu hannu da shuni su taimaka ma bayan Allah waɗanda ke neman taimako.
To mun gode kwarai da gaske. Muna da kira ta gaba, wane ne a waya?
Bashir Tela ne daga nan lafiyan Bari-bari a jihar Nasarawa.
To bismillah malam Bashir.
Gaskiya wannan yanayi da ake ciki, a gaskiya akwai masu bukata sosai wanda ya kamata ka taimaka musu. Idan kana anguwa ne ko a gari ko ɗan uwanka, ai mabukaci mai neman taimako ba sai ya zo ya ce ka taimake shi ba, kai ka sani ya kamata abin da ya dace abinci ne, a yaran shi ne ba an koro su kuɗin makaranta. Kadin da zai ka gan shi ne idan mabukaci ne suna ɗan ɗalaga annabi masu hali a taimaka, yana cikin wani yanayi in ka taimake wani Allah zai taimake ka.
To mun gode kwarai da gaske. Bari mu kada zuwa jihar Katsina. Wane ne a Katsina?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Malam Baba ya tsoho majalisa, barka da dare.
Yawwa, barka da warhaka. Idan su dan malam ka ci gaba da bayani.
Yawwa, sunana Hashiru, ina kiran ka daga Katsina Kulkulo Kalaban.
To madalla ma Hashiru.
Lallai mun ji mawdu gaskiya wannan taimako da kuke sa shugabanni su rike yin talakawa da masu hali yana da kyau, inda a ce shugabanninmu suna yin haka a Najeriya. Da duk wannan matsalolin tsaro da muke fama da su da wannan talauci, da bai kawo haka ba, Baba ya koma kiri Najeriya akwai kuɗi sosai, akwai aiki a Najeriya. Amma in ka ga yadda talakawa suke wahala wahalan, Baba ya koma kiri abin zai baka mamaki. To muna kira ga masu hannu da shuni da shugabanni su rika tallafa talakawa, ko Allah zai kawo mu sauki.
To mun gode kwarai da gaske. To malam bismillah injiniya.
Ajiwa kokeri, barka da yamma.
Yawwa, duniya na sararin ka injiniya.
Gaskiya abinda ba fara yayi, alhamdulillah, haka ake son waɗanda suke bulki da abinda Allah ya basu. Suna bayar sai makam bayan Allah, haka da ya yi ya yi kyau, kuma Allah ya ba da sa'a a samu wasu da shi baya su ke fata na al'umma. Da haka muna taya shi addu'a, Allah ya tsara ma dukiya ke albarka, kuma Allah ya samu wanda suke kan bayan Allah.
To mun gode. Yawwa, a bari mu je jihar Kaduna, wane ne a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam.
Ana magana da Musa Yaran Umbari a Kaciya.
To malam Musa bismillah.
Gaskiya ya kamata shugabannin mu su rika taimaka mana, saboda gaskiya ana wani hali a yanzu haka, kuma Allah ya ba su ikon taimaka mana gaba daya.
Amin summa amin. Mun gode
fakat.
Yawwa, to bari mu kada kuma zuwa jihar Neja. Wane ne a Neja?
Ibrahim Wakil, gudagarin mai gode a cikin jihar Neja.
To malam Ibrahim, duniya na sarinka.
To hakikanin gaskiya kamata masu hannu da shuri da dukkan wanda Allah hore wa yake ganin kaman ya ku dan uwan su halin arziki to yake kokarin taimakawa sai da har ma yake ciki yanzu da sai sai malin laifi wa inna ilaihi raji'un. Yana da kyau an yi masu hannu da shuri duke nan da Allah ya ba su sai su batta ya kasance da garin su daga su sai ƴaƴan su duka taimako na cike da tsari wanda za su riga a gobe kiyama kuma muke ba su masu cike da shawara.
To mun gode kware da gaske, bari mu je jamhuriyar Niger. Wane ne a Niger?
Eh, kana tare da mai sauraron ka Abdul Kastone muke ungwar wadatawa jamhuriyar Niger.
To mallam Abdul, bismillah.
Yan badawa. Yauwa yadda masu iya suke taimaka ma talaka marasa galihu abin da ya kamata a yi a shawarci gwamnati ita za ta girka kwamiti. Kwamitin da za ta yi kenan su masu kuɗin da zai su zuba kuma a yi shawara a yi ka'ida a nemi mutane adalai a sa waɗanda za su hukunta wannan kwamiti duk wanda Allah ya sauya kima su zo daidai gwargwadon hali ya taimaka. Muna fatan idan an yi haka nan za a samu ci gaba saboda matsayin ba gwamnati ta girka kwamitin ba za a samu azalumai wanda za su zalunci kuma a yi tsakani da Allah a nemi mutane na kirki ni ra'ayina kenan.
To amma ka manta wannan fa kuɗinsu ne ba kuɗin gwamnati ba ne suke son sauyi abinsu. Kuɗinsu ne ba na gwamnati ba kuma a ce sai gwamnati ta kafa kwamiti?
Kamar yanzu manyan su yin dai ba an da sau da tsawa na an ka nemi mutane na kware an ka girka kwamitin nan shi ba su akwai matsala don duk wanda za a samu ba hukuma ta aza shi ba za a samu matsala.
To mun gode. Mun gode Mala Abdu. Bari mu je jihar Neja, mu sake komawa Neja. Wane ne a Neja?
Alhaji Yahaya Muhammad mai kimba mai sujerin karamar hukumar Rafi a jihar Niger.
To Alhaji Yahaya, bismillah.
To a gaskiya muna yaba ma tsohon gwamnan Sokoto fatara Allah saka mai da alkhairi. Ba wai sai manya-manya ba, hatta waɗanda suke a unguwanni da ƙananan hukumomi da sauran garuruwa duk masu halin su ya kamata su koyi irin waɗannan da makwabta da ƴan uwa da sauransu. Wannan aiki ne na alkhairi. Saboda haka ba wai mu jinjina mu ce dole sai gwamnati komai gwamnati ke ce mana ba. Akwai masu hali wanda ya kamata su taimaka da abinci da sauransu. Allah ya saka masa da alkhairi.
Amin, amin. Mun gode, bari mu je mu ɗan kira ta ƙarshe daga Katsina. Wane ne a Katsina?
Alhamdulillah, sunana Yakubu ne, ke dajin Tabanni, karamar hukumar Musawa jihar Katsina.
To bismillah Malam Yakubu.
To alhamdulillah, gaskiya ne wannan gidan rediyo Allah ya taka muku da alkhairi domin gaskiya shugabannin mu dai na Najeriya to mun san suna iya bakin kokarin su sun kasan sun dan mai a ce baya jin mai. Hello.
Ya eh muna sarin ka.
Allah ya kamata masu hannu da yawa muna kira ga masu hannu da shuni don Allah ba wai lalle sai gwamnati ba ka sha duk wanda yake da hali don Allah dan annan ka taimaka domin gaskiya lamarin talakan Najeriya suna cikin wani haulayen na tsadar rayuwa yanzu.
To mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayinka, da wannan ne kuma muka kare. To da wannan ne kuma za mu zo ga labarai a takaice.
To baba, a takaice an sanar da samun ci gaba game da yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza cikin wata guda da ya gabata. To sai dai a yanzu dole ne Isra'ila da Hamas su nuna sanin ya kamata a siyasance domin yi wa tikahanci a yarjejeniyar, cewar sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken a yau Laraba. Blinken ya faɗa a yayin wani taron haɗin gwiwa na manema labarai a birnin Alkahira tare da takwaransa na Masar Badar Abdullati, cewa yana jin akwai kimanin shekara 18 a yarjejeniyar da tuni an amince da 15 daga ciki, inda ake neman warwarewa akan sauran batutuwa da suka rage. Kasashen Amurka, Canada da Australia sun manna takunkumi kan rukunin wasu jami'an Farisa wato Iran a yau Laraba, sakamakon rawar da suka taka wajen daƙile zanga-zanga da aka gudanarwa a ƙasar da tsare mutane bisa alaƙa da mutuwar Mahsa Amini, wata mace 'yan ƙasar ta Iran da ta rasu a hannun jami'an 'yan sandan tabbatar da ɗa'a shekaru 2 da suka gabata bayan kama ta bisa dalilin saɓa ƙa'idar rufe jikinta da mayafi. Amini, mai shekara 22 a duniya, ta mutu ne a ranar 16 ga watan Satumba shekarar 2022 a asibiti bayan an kama ta da laifin rashin rufe kanta da mayafi kamar yadda dokar ƙasar ta wajabta. Mutuwar Amini ta janyo bore a fadin ƙasar da aka rika Allah wadai da dokar da masu mulkin ƙasar. Masu kada ƙuri'a a Jammu da Kashmir na ƙasar India sun kada ƙuri'a su a zagayen farko cikin uku na zaben share fage a ranar Laraba nan, a zabe na farko da ake gudanarwa a yankin cikin gwamman shekaru.
Ta masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe za a ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazar Yesham wacce ta shirya ta bada umurni, da ma injiniyan mu na wannan daren Baba Yakub Makeri ne nake sallama da ku. Mu kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Wassalamu.